sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum. Barkamu da wannan lana. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almati Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis. 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci taron kolin kasa inda suka tattauna akan tsarin canjin kudin naira ko shugaba Buhari ya yanke shawara a game da wannan batu
ita majalisa ta watan Council of State majalisa ce take ba da shawara kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa kuma sun ba shugaban kasa shawara amma ya hukunci ne yake aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu hukunci ne yake bace wanda hakki ne na shugaban kasa kuma bai yi ba akan ainihin yaushe zai dauki wani mataki ba
a jamhuriyar Niger kuma za a jira ayoyin yan Najeriya dake zama a kasar da ma iyakarta game da babban zaben kasar dake dada karatuwa sannan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayin jihohin Najeriya da kuma nasabar su da zaben kasar dake tafe yau za mu haskaka jihar Katsina muna kuma tafada wani rahoton na daban daga na wanda ya danganci zaben daga jihar Plateau to amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya
to assalamu alaikum masu saurare da fatan an yi lafiya ga labaran wani hari da aka kaima wata motar sojojin Pakistan a yankin kudu maso yammacin kasar mai fama da rigingimu yayi sanadin mutuwar jami'an soji a kalla biyu baya ga raunukan da wasu da dama suka samu wannan harin bom na gefen hanya wanda aka kai yau Juma'a ya faru ne a Kolu wata gunduma dake lardin Baluchistan jami'an sojin da suka mutu sun hada da wani manjo da captain jami'an yankin sun ce an garzaya da sojojin da suka samu raunuka zuwa wani asibitin yankin inda suke cikin wani mawuyacin hali a yayin da yuwar samun karin mutane da rai a karkashin baraguzai a Turkiya da Syria waɗanda suka makale biyo bayan girgizar ƙasa ke dada dusashewa yau Juma'a wato kwanaki hudu da aukuwar wannan iftila'in an zakulo mutane da dama da ransu daga cikin baraguzan a lardin Hutai na kudancin Turkiya yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiya da Syria ranar Litini ya haura zuwa sama da 21,000 wanda don haka wannan girgizar kasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar kasa da dangoginta a tarihin duniya tun bayan girgizar kasa da ambaliyar tsunami na shekara ta 2011 da suka yi sanadin mutuwar mutane 20,000 a kasar Japan Russia ta yi lugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan Juma'a. Hare-haren sun ratsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama. A birnin Zaporizhia wanda nan ne tashar nukiliya da tafi girma ta Turai take ta sha makamai masu linzami har su 17 a cikin sa'o'i guda a cewar mukaddashin magajin garin birnin hare-haren na yau Juma'a na zuwa ne gabanin zagayowar ranar 24 ga watan Fabrairu bara lokacin da Russia ta fara mamaye Ukraine to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan 6.5 da ya cije to amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan kasa ta kudancin Asia daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi ministan kudin Pakistan Ishaq Dar ya gaya ma wani taron manema labarai da aka gaggauta kira a Islamabad babban birnin kasar cewa tattaunawar ta kwanaki 10 da tawagar IMF ta kasance abin da ya kira mai tsawo kuma a cewarsa an kammala cikin nasara kafin su bar kasar da safiyar yau dinnan Juma'a Dar ya ce tawagar tasa za ta tattauna ta yanar sadarwa da jami'an IMF din a ranar Litini bayan ta yi nazarin daftarin kundin abinda aka iya daidaitawa a kai wanda tawagar ta IMF ta mika ma gwamnatin Pakistan kwafinsa. Kungiyar kare ƴancin ɗan Adam ta Human Rights Watch na kira ga gwamnatin Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da su yi bincike tare da kuma ɗaukar mataki kan wani babban jami'in gwamnatin China da ke kai ziyara Turai wanda ya fito daga yankin Xinjiang. Yarken Tunis, mataimakin sakataren jam'iyyar Communist ta China a yankin Xinjiang kuma ciyaman din gwamnatin yankin na Xinjiang zai halarci wasu tarurruka a makon gobe a London, sannan kuma a birnin Brussels ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Human Rights Watch dai ta faɗi a wata takardar bayani ta yau dinnan Juma'a cewa manyan laifuka da ake tafkawa a yankin kan wato ƴan kabilar Yuga da sauran musulmi masu jinsin Turkiya yayi matukar yawa a wannan yanki na Xinjiang. A kasar Myanmar, gwamnatin adawa ta haɗin kan ƙasa ko National Unity Government NUG na korafi cewa kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa na mata mummunar fassara. Kyaw Zaw, mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa na ɓangaren NUG ɗin, ya gaya ma muryar Amurka jiya Laraba cewa NUG ta ba fa gwamnati mai gudun hijira ba ce, saboda manyan shugabanninta ciki har da muƙaddashin shugaban ƙasa da kuma muƙaddashin firaminista da ma dai ministocin gwamnatin har yanzu suna cikin ƙasar Myanmar kuma nan suke zaune kuma suke gudanar da ayyukansu. Mujallun wato kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa ciki har da Washington Post da New York Times da BBC da kuma Al Jazeera na kiran NUG gwamnati mai gudun hijira ko gwamnati na ɓangaren adawa ko kuma gwamnati na ɓangaren adawa da ke gudun hijira da dai sauransu.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, yau shugaba Buhari na Najeriya ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ta kunshi tsofaffin shugabannin ƙasar da gwamnoni da wasu ministoci domin duba shirye-shiryen zaɓe da tsaro da kuma hayaniyar da tsarin canjin kuɗin naira ya kawo. Saboda babu wani kace na ce akan bayanin shirin zaɓe daga jawabin shugaban hukumar Professor Muhammad Yakubu da nasu Petro ɗan sanda Usman Alƙali kan samar da tsaro. Bayan taron, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan shari'a Abubakar Malami akan matsalar canjin kuɗi ta hanyar warware matsalolin.
Yana ganin tsarin zai kawo sauki game da amfani da kudade domin canza tunanin al'umma, to kuma ya yi jawabi akan cewa ainihin hauhawa farashin kayayyaki ya sauko daga lokacin da aka shigo da wannan policy zuwa yanzu, wanda a sanadiyar haka yanzu kamar kila ka ce buhun shinkafa wanda yake 12,000 kila ya komo 10,000 ko ire-iren makamantansu. Ya ba da misalai na wasu kasuwanni manya waɗanda farashi ya faɗo, farashin kayan abinci da farashin dabbobi da makamantansu. To a sanadiyar haka dai ya yi jawabi wanda ke nuna fa'ida game da wannan tsari, amma kuma an daidaitu akan cewa tsarin ya zo da matsaloli ta fuskar aiwatar da shi, kamar ana ganin cewa mutane sun shiga cikin damuwa kuma akwai bukata na ɗauki matakai na ganin cewa an yi maganin damuwa wadda ta shiga mutane. Wato an kuma ittifaki cewa damuwar tana da nasaba da rashin wadatar waɗannan kuɗaɗe da suka kaji mutane. Saboda haka an daidaitu akan lallai-lallai shi gwamna ya ɗauki mataki na gaugawa na ganin da cewa an inganta samar da kuɗaɗe tsakankanin mutane. Waɗannan dai su ne abu mafi ala muhimmai waɗanda aka tattauna da su.
Amma a zahiri ta bayyana cewa gwamnan babban banki bai buga isassun kuɗin da ake bukata a Najeriya ba, ta yadda ba za a yi kuka da cewa ana shan wahaloli ba ko?
Abin da na tabbata a zahiri shi ne akwai damuwa game da abin da ya danganci aiwatar da tsari. Wa'in ma ta fuskar abin da ya danganci buga wadataccen kuɗi ko kuma ta fuskar raba su ko wani abu makamancinsa. Amma dai ittifaki shi ne akwai damuwa kuma akwai bukata ayi magani ita wannan damuwa.
To ana cewa shugaba Buhari zai yi wani bayani ko karshen kila wa'adin da kotun koli ta bada ne na cewa za ta je koke-koke a 15 ga wata na wannan watan, ko kuwa akwai wani abu sabo da ake jin za a yi kafin ma 15 ga wata din.
To la kullu halin dai kamar da kuka sani ita majalisa ka watan Council of State majalisa ce wadda ke bada shawara kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa, kuma sun ba shugaban kasa shawara, amma ya hukunci ne yake aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu hukunci ne yake bance wanda hakki ne na shugaban kasa, kuma bai yi bayani akan ainihin yaushe zai dauki wani mataki ba ko zai dauke shi ko zai dauka ba, amma dai abu bayyananne abu shi ne wasu daga cikin gwamnati sun garzaya kotun koli, kuma kotun koli ta bada umarni na cewa a ci gaba da umarni tare da sabo kuma har zuwa 15 ga wata wannan da ana cewa da ta kafa ta cewa za ta saurari kowane bangare, ko da ta bayar ko umarni da ta bayar umarni na bangare da saurari bangare guda, saboda ai sun yi koken cewa akwai bukata ta sabaki na gaugawa daga bangaren kotu, ta dibi gaugawa ta yi umarni kamin ta saurari abokan jayayya daga kowane bangare, ba kafa sauraren jayayya a ranar 15 ga wata kowa ya zo ya bayani su kamin ta yake hukunci.
Da haka
bayanan da kotu take yi la'akari da su har da ire-iren waɗannan da shugaban ya yi magana a kansu ta suka umfani da alfanu da ke tattare da mas'alar da kuma makamantansu.
Amma dai a yanzu an gamtu kuma an bi umarnin da kotun koli ta gabatar cewa a ci gaba da amfani da sabbin kuɗin da tsofi kafaɗa-kafaɗa har 15 ga wata ko?
To ai kotu ba ta jingine wannan umarni ba, amma dai an gabatar da bukata ta jingine umarnin, kuma ana ita ce ake tunanin a saurara 15 ga wata. To kaga idan kotu ta yi umarni ba ta jingine umarni ba, to hakke da al'umma shi ne hakke da ga umar ta kotu.
To gaishe ka Umar Faruk Musa. To zamu leka Niger, inda Najeriya da ke yan Najeriya da ke zaune a kasar da waɗanda ke zaune a garuruwan Najeriya da ke iyaka da Jamhuriyar ta Niger sun yi furuci game da yanda suke kallon shirye-shiryen zaben 2023 a Najeriya, sai dai sun koka game da matsalar tsaro da ta canjin naira yayin da ake dakon isar kayan zabe a mazabin waɗannan yankunan.
A daidai lokacin da zabubbukan tarayyar Najeriya ke kara karatuwa, 'yan Najeriya da ke zaune a jamhuriyar Nijar da ma waɗanda ke zaune a ƙasar ta Najeriya na cewa da walakin zuwa wuraren zabe saboda matsalolin da suka dabibiye tafiyar ƙasar tasu, dauko daga matsalar tsaro da suke cewa yana yuyuwa ka je wurin zaben 'yan bindiga su yi cin rib da kai, yayin da maganar canjin kuɗin naira ta jefa rayuwar 'yan Najeriya a cikin ranan rayuwa mai duhu da kowannen su ke cewa babu sani ga ranar hituwa daga cikinsa, saboda a kowace rana maganar ta canjin kudin naira rikirkitar hamawa take yi a kowane lokaci. Kabaran da wani dan Najeriya da ke zaune a jamhuriyar Nijar ya yi mini karin bayani.
Sunana Idrisa. Za mu bukar sun ka fuskanto wanga abu babu yadda za mu cewa sai dai Allah ya kawo mu sauki wanga al'amari da muke ciki, kuma zabe dole na mu tsaya mu bi cancanta wanda ya kamata, ba sai an biya mu ba mu sai samutuncin mu saboda yadda an kai mana can baya, dan mun dawo da rakiya wannan gabatan kasa su so ha kawo kasa cikin wanga yanayi da ake ciki, saboda ba a canjin kuɗi haka nan ba tare da kowa ya san ga yadda abin ka taya tsaro tarin jaye mu, saboda yanzu kadiba hudud da haka ba mu kwana gidajen mu bai tasiri, saboda muna gudun mu tahorin zaben, kuma wadan gabayo Allah su so ko kai su yi muna ta'addanci wanda ba mu da tsammani da shi, amma a shirye muke mu ko da yaushe babu guru
a halin yanzu maganar canjin kudin ce ta kai wa 'yan Najeriya halin intiha, abinda ke iya sawar su huce takaicinsu ga 'yan siyasar kasar a lokacin zabe ana makonni biyu ya gudana, ganin cewa su 'yan siyasar su ne musabbabin jefa su a cikin hali mawuyaci a baya-bayan nan da ya hada da matsalar tsaro da rikitar canjin kudaden naira.
Isma'ila su kwata kwari, gaskiya dai akwai matsalar kuɗi kuma akwai matsalar tsaro, amma mu abin da muke roko matsayin mu na 'yan Najeriya Allah ka zaba mana abin da ya zama alkhairi. To gaskiya ya rame mu sosai, ma'ana ma rashin kuɗin nan da babu ga hannu nan kai tar su ka zo ka diba, kuma babu POS, kuma in ka ce kana so ka diba sai a ce sai ka bada wani abu sabanin yana zaka cire abin ka, amma gaskiya abin yana rama mu.
Muhammadu Buhari mishi tela a talaka bai jin dadin zuwa wurin wannan zabe saboda talauci yawa mutane yawa, babu kuɗi, babu lahiya, babu kwanciyar hankali, babu abinci, yunwa tana bi da kashe mutane, ya za a yi mutane su zo to wurin zabe? Bai. Ubangijin girma Allah shi ba mu shugaba na gari, ko da Allah ya kaddare mutane sun yi hakuri sun yi to, Ubangiji Allah ya ba mu shugaba na gari wanda ya zama mai ganin tausayin talaka, mai ganin tausayin talaka irin yanayin da yake ciki
a garuruwan da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar gefen jihar Tawa, musamman birnin Kwadni. Har zuwa yanzu kayayyakin zabe ba su soma isa a mazabu na cikin karkara ba, abinda ya sa jama'a tunanin hukumar zaben za ta game garuruwa da dama a manyan yankuna domin gudun harin yan bindiga ga masu zaben da jami'an zaben. Amma a cewar ɗaya daga cikin shugabannin zaben da ya bayyana mini haka a yau da safe, ko da yake bai yarda nan naɗi muryarsa ba, ya ce wannan matakin ana ci gaba da shawara ne, kenan ba a yanke hukunci ba game da aiwatar da hakan iko. A Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ta gaishe ka Haruna. Har yanzu dai akan batun babban zaben Najeriya mai zuwa, al'ummar garin Mr. Ali a jihar Plateau suka haɗa kai domin wayar da kan al'ummar a game da kiyaye tashin hankali a lokacin zabe, kimanin makonni biyu gabanin zaben. Ga rahoton Zainab Babaji.
A duk lokacin gudanar da zabe, al'ummar Najeriya na hankoron ganin sun zabi shugabannin da suke sa ran za su taimaka wajen daidaita lamura, musamman waɗanda suka shafe su kai tsaye, kamar samar da ilimi, lafiya, tattalin arziki da sauran ababen more rayuwa. To sai dai babban kalubalen zabe shine yiwuwar tashin hankali, wanda a shekarun baya sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama a sassa daban-daban na Najeriya. Kan haka ne al'ummar yankin Mr. Ali a karamar hukumar Basa a jihar Plateau suka fara tarurrukan fadakarwa kan muhimmancin ƙara danƙon zamantakewarsu, la'akari da bambance-bambancen addini, ƙabila da jinsi a tsakaninsu. Alhaji Abdulrazak Muhammad shine sarkin Hausawan Mr. Ali, yace suna fadakar da matasa muhimmancin yin zabe ba tare da tashin hankali ba.
Malaman addini da mu sarakuna muna iya bakin kokarin mu ga inda an yi zabe lafiya, an wani lafiya.
Kun lura da irin abubuwan da ke tada hankali ta yadda za ku yi fadakarwa wa al'umma?
Mun lura abubuwa da dama, yanzu yara ne matasa, mukan kirawo yanzu ƴaƴanmu mu zaunar da su mu nuna musu ba tashi hankali shine cin zabe ba. A tsaya a lura a ga waye duk in ci zabe zai yi aike wa al'umma.
To batun yara matasa waɗanda zaka ga suna ta gararran ba, ana ta shaye-shaye, ana hauka, kuna ta fadakar da su domin su fahimci cewa haƙƙinsu ne su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa.
Rai mukan jawo hankali irin waɗannan yara wanda suke gararran ba, da muka nuna musu mu ne manyan kuma da ku gurbin mu zuwa nan gaba, in ba ku nutsu kun daina abubuwan shaye-shaye da sauransu ba, abun ba zai muku kyau ba.
Shi ma Pastor Ishaku Hamisu na cocin Seventh Day Adventist a garin Mr. Ali ya ce haƙƙinsu ne a matsayinsu na malaman addini su yi huduba na zaman lafiya.
Idan kan mu pastoci da limamai za mu yi iyakan kokari mu gaya wa al'umma cewa zaman lafiya mafashi ne rayuwa, sannan mu fahimtar da kan al'umma cewa wani riba ne kake da shi idan baka da iko ka kawo rai, waya baka iko ka cire? Domin haka duka waɗannan ababa Allah ya haramta su, ya kuma kamata dukan al'umma mu zo ga hankali mu gane cewa kada ka yarda wani ya tusa maka ra'ayi wanda ranan tashin gobe kiyama ba za ka iya kare kanka akan shi ba.
Ita ma Aishatu Aliyu Muhammad da ke zama jami'a na kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai ta ce iyaye mata suna da gagarumin aiki na tarbiyyar ƴaƴansu.
Waɗannan yaran fa ba a bishiya suka faɗo ba. Dole kowa ya san halin ɗan shi ba wanda bai san halin ɗan shi ba. So kafin ya fita ya jangalo fitina, ke uwa in kika hana shi insha Allahu Allah zai dora ki akai. Maganin uwa ina jin yafi tasiri fiye da na malamai, tunda ita ce farkon malama a duniya. Kafin kiji maganan pastor sai kaji maganan mamanka, kafin kaji maganan limami sai kaji maganan mamanka, saboda haka uwa ita ke da babban gudumawa da za ta bayar akan ƴaƴanta.
Kansila da ke wakiltar mazabar gurum a karamar hukumar Basa a jihar Plateau, Murtala Abdullahi Mamsa, yace haɗin kan al'umma na da muhimmanci wajen yin watsi da gurbatattun ƴan siyasa.
mu ji tsoron Allah duk abin da zamu je mu yi mu da nake takara mu ga yamma masu zabe gaskiya masu zabe su ga yamma masu takara gaskiya mabiya su ga yamma mutanen su gaskiya idan ka zo ran bawa guda daya yafi ma Allah mumini guda daya yafi duniya da abin da yake cikin duniya a gurin Allah to amma wani bai damu sai a sanadin sai a kashe mutum 20 to dan Allah ina zaka da wannan nauyin to duk wayannan abubuwan dole ne malamai da pastoci su fito su bude Bible da Qur'anai wayannan guraren ya kamata su dinga kwatin suna fada zancen za a zauna lafiya ma an kana fada kana bata lokacin ka ne ga yamma mutum in kai ka zaga abin kin fahimta ko to saboda haka insha Allah za a yi zabe lafiya lafiya
to sai dai matasan suka ce an sha su sun warke dan haka ba sauran yaki wai don wani ya ci zabe kamar yadda Mustafa Sale ya shaida min
to kowane lokaci mukan zauna da matasa ƴan uwan mu mukan ba su shawari akan mu hadu karfi da karfe mu ba mara dakunya saboda mu ake gani kashin bayan al'umma sannan kuma mu ne ake ganin muna zuwa wajen zabubbuka wani ya zo ya dauki 2500 ya ba mu sai kayan shaye-shaye mu zo mu tada hankali a wajen zabe siyasa ta yadda da cewa mutum ko bai da addini in kun duba bayan sa me yayi yamma mutane abin da suka amfana da shi shine zai sa ku so wannan mutumin kuma ku zabe shi kuma yi fatan alkhairi
wani matashi kenan Mustafa Sale ke tsokaci kan kaucewa tashin hankali lokacin zabe Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
ta gaida Zainab Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan jihar Katsina da nasabar ta da zaben da ke tafe a Najeriya.
Talaka kabar kuka akuri arkancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka kabar kuka
an girgino jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alai Sayyid Badda shine gwamnatin farko hula na farko ga jihar to amma a lokacin da mulkin demokradiya ya kankama a Najeriya PDP ta mulki jihar tsawon shekaru 16 kai tsaye yayin da APC dake mulki yanzu take cika shekaru 8 bisa kalgar mulki a yau APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar APC dai a yanzu ta tsaye da Dr. Dikko Umar Rada dan takarar gwamna yayin da PDP kuma ta tsaye da Sanata Lado dan mulki dan yi mata takarar gwamna ta tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fidda gwamna PDP ta samu mishkila har ta rabu gida biyu kashi guda karkashin tsohon gwamna Barisa Shema gudan kuma karkashin Sanata Lado dan mulki wanda ke takara lamarin da ya bayyana karara an ce Katsina sai ce sai wanda she mai ce ai shi ka bangaren dan takara ko mai sako ko da shi dai APC na da nata matsalar amma an yi shi Salim Ali ne domin wanda ke da yaji amma ba daidai ba a jam'iyyar da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar saboda haka nasu sai dai in wannan yayi jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar Katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashin aikin noma kiwon dabbobi da kuma kasuwanci saboda haka ɗan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar bana a karan farko jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar ga ni tare da guda daga cikin su
sunana Hawwal Lawal Jibril gaskiya abin da yasa na shiga cikin wannan takarar siyasa ganin yadda ake barin mu mata baya mun san cewa mata suke zabe sai yasa na ce ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa
kira ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in canje ki gabatar kamar me da me
ciwon mace sai mace na ɗaya dai zamu taimaki iyayenmu mata ko jawara ko wanda take da aure domin samun musu da abin yi sannan na biyu ƴaƴanmu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu sai ƴaƴanmu matasa wanda an sake su an ba su sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'ar yau sai matan mu suke a sansanin ƴan gudun hijiran nan ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to wannan abubuwa su nake so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata
siyasa sai da kuɗi to ku mata kuna da rauni ta wannan fuskanci wannan
to sai zan ce ina fuskanta in aka zo maganar fita campaign sai mun motoci posters to dole ne siyasa sai da kuɗi kudai muna kira ga mutane ƴan uwa da abokan arziki a taimaka mana mu mata da cancantar da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina
ko wani irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023
sunana Maria Tashin state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira Nilof muna kira ga mata da su fito a dama da su kuma muna kira ga mata goyawa mata ƴan uwan mu da suka fito idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan
koya al'umma Katsina suke kallon tsarin zabe da kuma fatan su
sunana Rabiu Abduruma ranar zabe ka daure ka je kai ka zabe abinda kake bukata kan bayan an gama an fitar sakamakon zabe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zabe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da kur'an jama'a sun yi amfani to mutane su karbi abinda aka bada sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutsa-yamutsa kamar yadda aka yi a 2011
na sama ce tuwo ba samiya ta kare sanshi abu malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
An gaishe ka Sani. To kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Fitowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Ni Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lawal Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo dangannin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen wani hari da aka kai ma wata motar sojojin Pakistan a yankin kudu maso yammacin ƙasar mai fama da rigingimu ya yi sanadin mutuwar jami'an soji a ƙalla biyu baya ga wasu kuma da dama da suka samu raunuka. Wannan harin bom na gefen hanya wanda aka kai yau Juma'a ya faru ne a Kolu wata gunduma da ke lardin Baluchistan. Yayin da yiwuwar sabon ƙarin mutane da rai a ƙarƙashin baraguze a Turkiya da Siriya waɗanda suka makale biyo bayan girgizar ƙasa ke dusashewa yau Juma'a wato kwanaki hudu kenan da aukuwar wannan iftila'in an zakulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguze a lardin Hatay na kudancin Turkiya. Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiya da Siriya ranar Litinin ya haura sama da 21,000 wanda don haka wannan girgizar ƙasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar ƙasa da dangoginta a tarihin duniya. Rasha ta yi rugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu dinzami a yau dinnan Juma'a. Hare-haren sun rutsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama. A birnin Zaporizhia wadda nan ne tashar nukiliya da tafi girma a Turai take ta sha bama-bamai masu linzami har sau 17 a cikin sa'o'i guda a cewar mukaddashin magajin garin.
Kuma sauraro da haka ko muka kawo ƙarshen karshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu, a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almu Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Daddy Balawe, sai engineer mu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azzu, nake muku fatan ku kwana lafiya. Ma'assalam.